Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin taki haƙƙin ɗan Adam. A yau shirin zai fara duba korafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu jami'an hukumar gidajen yarin Najeriya da yake kira ma'aikatan hukumar gyaran hali. Da ke cewa suna rayuwa hannu baka hannu ƙwarya da rashin ingancin albashinsu in an kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki. Kazalika ma'aikatan sun ce mai uwa a murhu ne kawai yake samun ƙarin girma, kuma koda mutum ya cancanta tare da lashe jarabawa. Wasu daga ma'aikatan da suka shigo shirin na ciki da gaskiya na dab da yin ritaya bayan shafa fiye da shekaru 30 suna aiki. Hakanan sun kunshi ajin manya da kuma na ƙananan ma'aikata. Sai dai shirin ya sake sunayensu saboda tsaro ba dan tsoro ba.
Ato baba barka da haka.
Yawa barka dai.
Baba na samu labari cewa ma'aikatar da kuke aiki kamar akwai wata matsaloli haka mu dauka daga nan Abuja har zuwa inda kake yanzu. To, ban sani ba ko za ka ɗai mana bayani wani irin matsaloli kuke fama da shi a wannan ma'aikata naku?
To, matsalolin dai na ɗaya wanda muka yi fama da shi shine kaman karancin albashi da kuma wasu entitlement namu wanda ya kamata a biya mu ba a biya mu.
Wato wasu haƙƙoƙin
da ya kamata. To, yanzu kaga kaman lokacin da aka biya su police. Harmonization da sauransu, an ce aka yi harmonizing har da mu duka, amma har yau babu. Yanzu salarin da police suke karɓa, inspector kawai yana karɓa kusan 180,000 ko zuwa sama, amma mu har yanzu bai wuce 70,000 ba.
To baba, kafin mu ɗan yi gaba, bari mu ɗan tsaya mu ɗan yi wata tambaya a nan. An ce za a yi harmonization tsakanin ku da 'yan sanda da sauransu. Daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci aka yi wannan harmonization din? Kuma daga wani lokaci zuwa wani lokaci, misali kamar sauran ku su 'yan sanda suka fara karɓan wannan ƙarin?
Akalla dai zai kai wata irin 6-5 da ya wuce. To, aka fara wannan din. To, amma har yanzu shiru muke ji, sai dai a dinga mana maganganu a za a samu sati mai zuwa, a za a samu wannan wata, za a samu wancan wata, har yau shiru ba maganan din.
To, yanzu ba bari mu ɗanyi wata tambaya. Misali, mai sauraro zai sasan cewa wannan ma'aikata naku na hukumar gyaran hali wadda suke Najeriya gaba ɗaya, mu ɗauka kamar mai ƙarancin igiya, mu ɗauka daga igiya biyu ko ɗaya ko uku zuwa a nene ɗaya ko biyu ko uku, nawa ne albashinsu? Misali, mu ɗauka daga kan mai igiya uku haka.
Eto, mai igiya uku dai a gani na ko da shike mun wuce nan, amma ba zai wuce ɗaukan 40,000 ba. Ko 40 dai igiya mai SP yake nan gaba da igiya uku. Shi ne yake karɓan 43 ko da 4.
Har yanzu.
Bambancin ma kaɗan ne, bai wuce 2,000, 3,000 shi ne bambancin. Yanzu kaman akwai rank da muke ce chief PA, shi ne yake gaban SPA. Su din kansu ba su wuce ɗaukar 1,000, su ne suna kusan 70,000 ɗin. To, sai aka majin nasu da inspector namu kenan. Don suna labeled, su din ba su kai inspector ba, amma suna labeled ɗaya da inspector ɗin. Duka level 7, to suna ɗaukar 70,000. To, wanda ya daɗe a wurin ne zai ɗauka 73 ko 74. To, iya abin. To, amma mai anini ɗaya yana karɓan 110,000 ne ko 12 ko 13. To, bai wuce hakan nan ma duka.
To, yanzu ga yanayin yadda rayuwa take a yanzu, yaya kuke gudanar da yanayin tafiyar ku da iyali? Misali, yanzu kamar kai a wani mataki kake a wannan hukuma?
A gaskiya akwai matsala kuma akwai wahala, saboda zaka samu yawancinmu muna da iyalai, wani mata biyu, wani yara uku hudu suna makaranta. To, abinda zaka samu ka ba wa yara su biya makaranta da abinda zaka ciyar da gidan ma matsala ne sosai. Saboda haka irin wannan abubuwa shine ya tattare da mu, zaka gani jikinmu ma yana dan sanyi sanyi a wannan aikin. Don duk aikin da kake yi kuna aiki da wasu yan uwanku, kaji an ƙara wa yan uwanku na wani fanni daban wanda kuna karkashin abun karkashin lema daya, sannan kudin ba a ƙara muku ba, dole jikinku zai mutu. To da ana mana haka ka ganda komai zai tafi daidai. In gwamnatin ta canja ta zo tana ƙara mana yadda ya kamata, abinda ya kamata ba mu, to ba wanda zai kuka wannan abu.
To yanzu duba da wannan hali da kuke ciki, mu aje bangaren albashi nan gefe guda, to ya ake kuma bangaren ƙarin girma? Misali tunda anan an ce ana taka haye, bangaren ƙarin girma ba?
Bangaren ƙarin girma ma akwai matsala. Wannan matsalan shine za a kira mu gaba ɗaya mu je interview. In mun je interview akan za a ƙara mana girma, sai mu zo abinda kuma muka rubuta a interview din abinda ma muka sani ne yawancin mu, kowa ya aza akan cewa shikenan ba wani abu. Sai daga baya sai mu zo mu je a ba mu samu ba, don ma abinda yafi ba mu mamaki mu da muka dade muka kai wuya diwu a interview din, mu inspectors din da sauran sai a dauki waɗanda suna bayan mu, wasu chief PA, saboda suna da hanya, suna da manya, suna da komai, sai kaga an daura su akan mu. A zo a basu aninai, waɗanda za su zo jiya basu aninai, mu da muka dade shekara da shekaru muna zaune a hakan din, sai a ce a'a mu sake zuwa gobe, mu zo GP, mu zo gata, watanni yanzu wani shekara 5 6 7 yana kan zuwa, amma har yanzu shiru.
Kakakin hukumar gyaran hali Abubakar Umar ya yi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kawo musu tarnaƙi ba. Kazalika ya ba su shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma, don hakan yake tallafa wa albashinsu.
Farko batun albashin kasan duniyar nan abu ba ya isa mutum ko ba gaskiya ba, amma albashin gurgudu ya isa wanda yake cewa kowa zai murna da shi. Dan mun da muka jima kai a cikin mun saba da muke karba da kuma yanzu na zuwan wanga gwamnati din ko ba gaskiya ba, kafiliya ambiya ko ba gaskiya ba, da wasu jarjariyar kan albashi ji ido ji alhamdulillah, amma ka san cewa dan adam ba ka da zaka ba shi abu da yake yi shi, kuma mun na ba ka san cewa abubuwan da zai cewa ya gyara kuma ya kawo, kuma alkawarin da yi ya cika alkawarin, don kowa ya zina gurgudu albashin nashi ana biya su albashin nashi. Kuma batun gurgudu na promotion ka san cewa cewa kamuni sa a wadda a yi promotion ka san cewa da ake screening, in an gama screening za a gyarawa, tun wanda ci gyarawa sa ina gaya maka gaskiya cewa ana promotin nasu da tun da shi ya gina mai haute zama ɗaya ma kwantala jirara ta yi promotin mutane fiye da 10,000 fiye da 10,000, kuma wanda magana da ke maka yanzu na gobin allakinmu daga deputy controller zuwa sama za su je interview za su yi jarabawa, in sun gama nasu sati na gaba a yi Monday 1st July wanda ta da assistant controller dan wasu ma su je nasu. To kuma na ice cream ba same ka da wani an tattance ta ka danka courses ne kamata ka je courses naka kuma ka ci gira banka ba wani damuwa da an san cewa za ka samu promotion naka, amma ka ga ni wanda ka gan su cewa suna kuka cewa ba su samu promotion ba, au ba su ci jarabawansu ba ko kuma courses ne kamata su je ba su ci ba ba su yi ko ba. To kuma dole a tsarin gwamnati kama ce an baka promotion ai ya kamata ka yi qualify. Qualify shi ne cewa dan matsayi ne zai karu, kuma ba so inda kici za ce wai an baka wani responsibility matsayi a ce ka yi abu kaza na matsayin ya Allah ya baka a ce baka yi ba ka ga baka qualify kake wanda yake jarabawan sa za a produce promotion duk wanda aka train naci ba same shi an tantance takardar sa ba shi ba same shi da wani nifi akan takardar sa ba shi za samu ne samu promotion naci
Masuraro abin da ya sauka kenan a wannan makon sai a biyo mako mai zuwa inda zamu daura da jin korafin ma'aikatan har ma da cigaban martanin karkakin hukumar gyaran hali yanzu amaradin Lado Salisu Garba da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Sarfil Hashim kuma nake cewa muka sunce lafiya